ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع من زال صلى الله عليه وسلم يا هنا cin duk wani wanda yake da hakuri duk dabban da yake da hakuri mina sibai daga sibai saboda su asiba da namun daji akwai wanda suke da hakora na akwai kuma wanda ba su da hakora to duk dabban da yake da hakuri daga cikin namun daji to manzo Allah ya hana shi wannan dabbar ya zamanto haramun ne anan yana nufin su a jinsi a jinsi na tsuntsaye ne yake abin da yake nufi shine duk dabba irin su damusa irin su zaki irin su kura abin da yake siba ne su yake nufi to idan suna da nab shine hakora ta to a wannan lokaci cin su wanda sallama ya hana cin su to su ne wanda mu a malikiya wannan hani wato hani ne na tanzihi makruhi ne a malikiya amma wasu mazhabobi suke haramtawa banda irin su dila misali dila ko da yana da naf to shi in ya ga mutum baya hawan sa aya kai mishi hari saboda haka duk wanda yake da naf in ya ga abu nan zai kai mishi hari to wannan shi ne aka hana cin sa wal akli luhumil humur al-ahliya haka nan an ki cin wato ko an hana ko ya hana cin naman jakuna na gari jakunan mutane na gari wanda jakuna na jeji wanda khala madkhala haluhu al-khayl wal-bihal yace haka nan wato a mashigan wannan yadda aka haramta cin naman jakuna saboda idan ana cin naman jakuna to za su yi karanci sai kasance mutane ba su da tabbotin da za su lafta musu kaya to ganin wannan ne aka hana cin naman doki aka hana cin nama na alfadari da kaulihi tabaraka wa ta'ala ki tarkabuha wa zinatan Allah da yace wal khayla wal bighala wal hamira yace li tarkabuha bai ce li ta'kuluha ba Allah ya halice wannan dan kwaukai ko ku lafta musu kaya ba dan ku ci ba to saboda haka wayannan abubuwan suka zamanto haramun a malikiya amma doki halal ne a shafi'iyya doki halal ne a shafi'iyya anan kamar shi Ibn Abi Zayd da kai rawani yana so ya ma bayani cewa bayan wannan aya ta faɗi illar halittar doki da alfadari da jaki litarkabu ha kaga kamar nasti ne na halici wayannan abubuwa guda ku dan kwawo amma huni wannan ba dan ku ci ba wannan yana nuna haramcin sa abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta jakuna zaka ga wayannan abubuwa wal khayla wal bilala innan jakin alfadarin da kuma dokin to suna da illar da jakin yake da shi saboda me aikin jaki ka hau ka lafta masa kaya ba to doki ma hawa ake alfadari ma hawa ake wannan ma wani dalili ne na haramcin doki da kuma alfadari sannan wani dalili daban kuma abinda malaman usul fiqh suke cewa dalilu liktirani duk da ma wasu suna cewa dalala ce da'ifa dalilu liktirani ma'ana anan jaki haramun ne an san manzo ya haramta ba to Allah ya hada jakin da alfadari da kuma doki saboda haka to dokin da alfadarin su ma haramun ne tunda jakin shi ma haramun ne saboda haka akwai maganganu da yawa akan a haramcin doki ko halal ne amma mu a malikiya gunmu doki haramun ne ka duba tufatul ahwazi fi sharhi at-tirmidhi ko ka duba aulul ma'bud fi sharhi sunan abi daud ko ka duba fatul bari ko ka duba al-minhash na al-imam an-nawawi ko ka duba nailul awtar na al-imam shawkani domin ka samu dalilan kowanne bangare daga ciki amma mu a gunmu malikiya doki haram ne wala ba sa bi akli sibai tayri wa kullu zi makalabin minha yace ba laifi a ci siba na wadanda suke siba ne wa masu kaiwa dan adam hari ne ai mun karanta an ce asu asabu haka ce asiba dabbobin da suka ga mutum za su kai masa hari ko suka ga dabbobi yan uwansu wanda suka fi karfi za ku suka za su kai musu hari su kashe to irin wannan in nutsunsu ne to ba laifi a ci naman sa kamar ire-iren su shaho masu satan mai sace zabi sace kaji irin wainan to ba laifi a ci wala zakata ko ya ce wala zakata fi shay'in minha illa fil humr al wahshiyya ya ce duk wannan abubuwan da ya fada ba musu yanka ba a yanka su illa fil humr al wahshiyya ya ce sai dai jakuna na jeji dakunan jeji wato su ne wanda za a yanka abinda yake nufi jaki haka da kuma alfadari da doki yankan ba zai musu amfani ba saboda an ka yanka abu haram yankan ba zai halalta shi ba amma misali jaki in na jeji ne halal ne yankan zai halalta shi shine abinda yake nufi anan nan kuma yace wala ba sa bi akli sibai tayri tsuntsaye masu kashe rai yace ba laifi a ci naman su wa kullu zi mikalabin minha haka nan duk wanda yake da ko foto daga namin daji din shine abin da yake mina din da miri ne na asiba din duk namun da dukkan dabbobi masu kashe rai idan suna da ko foto kofoto din mikhlab to a wannan lokaci an buku kofoto din ana nufin a matsayin farshe a mutum kamar yadda dan adam yake da farshe kowanne irin halitta yana da nasa yanzu akwai wani dabban yana da zilfu ake cewa yana da zilfu wani ana cewa mikhlab wani ana cewa zufur yana da suna duk farshe ne in farshe na dan adam ne za a ce masa zufur in na tsuntsu ne za a ce mikhlab saboda haka daga cikin tsuntsayen duk tsuntsun da yake da farshe to ba laifi a ci naman sa amma malikiya ba abin a shafi'iya ba a ci ko a hanbaliya wayannan abubuwa guda biyu da ya fada duka akwai magana akan su a wasu mazhabobi tsuntsaye masu kashe mutane ba a cin naman su shine siba utairi haka tsuntsaye masu farshen tsuntsun shi ake cewa mukhlab duk gaba dai ba a cin su nan kuma ya ce wala ba a sa domin ya nuna cewa cin jayizi ne kamar yadda muka yi bayani da su malikiya sun fadada a abubuwan da ya shafi hukuncin ciye-ciye sun fadada shi dewa daga cikin abubuwan da zaka je dabbobin da za su samu haram na shafi'a in ka zo malikiya za ce ma makruhi ne ka ga idan aka ce ma makruhi ne kamar an baka fuska ne da dama ka yanka ka ci damiri na minha din yana komawa zuwa ga minas sibai ne as-siba wa min al-fara'id birrul walidain wa in kana fasiqaini yana daga cikin abin da wajibi ne musulmi yayi su shine yace kyautatawa iyaye daukan tawainiyarsu da ba su haƙƙinsu wa in kana fasiqaini ko da fasiqaini ba su kame kansu ba ko ba su bar abubuwa haramtattu ba wa in kana mushrikai ne yace kai ko da ma kafirai ne ba fasikai ba ko kafirai ne falyakul lahumā yace dinga gaya musu kaulan layyinan magana mai dadi kada gaya musu abin da zai bata musu rai wal yu'ashiruhuma bil ma'ruf yayi mu'amala da su da mu'amala mai kyau wala yuti'uhuma fi ma'asiyati wala yuti'uhuma fi ma'asiyati ba zai musu biyayya ba in suka umarce shi da sabo kamar yadda Qur'ani ya faɗa kamar kala Allah subhanahu wata'ala wa 'alal mu'mini an yastaghfira li abawayhi mu'minain yace mu'mini wajibi ne akan sa idan iyayensa mu'minai suka rasu ya dinga yi musu addu'a ya dinga nema musu gafara wa 'alayhim wa lati mu'minina wan nasihatu lahum haka nan dole ya jibinci lamarin mu'minai yan uwansa musulmai yan uwansa wan nasihatu lahum dole ne kuma ya dinga yi musu nasiha wala yablugu ahadun haqiqata al-iman hatta yuhibba li akhihi al-mu'min ma yuhibba li nafsihi yace shi mutum musulmi yace ba wanda cikin su zai tarar da haqiqanin imani na gaskiya sai ya so wa dan uwansa mu'mini abinda yake so wa kansa to idan kai kaga baka samu wannan batu har yanzu baka da cikakken imani na gaskiya kazalika ruwiya ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruwayan nan yana nuna kamar hadisi ne dhaifi amma hadisi ne sahihi sananne saboda cewa ruwaya abinnan sighatu tamrid ne wannan istilahi ne na malaman hadisi amma su malaman tuku ba ruwan su ko da rawa ko da ruwaya za su iya kawo ma hadisi sahihi wa alayhi an yasina rahimahu haka nan kuma wajibi ne shi mutum musulmi ya dinga sada zumuncin sa sada zumuncin musulmi shine kula da ƴan uwansa duk wanda yake da matsala a ciki to gurgurda abin da zai iya yafi da shi a matsala ba ziyara bane kamar yadda aka dauka ka dinga bi gida gida kana gaida ƴan uwanka baka ba su ko sisi wannan ba sai ba sada zumunci bane ko da kana zaune a gida kana tuttura account din su kudi me yake damu kaza ka wannan kato ko shekara goma bukwa ma inde kana sanin musulunci su kana tura musu kudi a account shikenan ka sada zumuncin ka sabani irin fahimtar da akai wasilatul rahimi a wannan zamanin wa min haqqil mu'mini 'ala al-mu'mini an yusallima 'alayhi idza laqiyahu yana daga cikin haƙƙin mu'mini akan mu'mini dan uwansa yayi mishi sallama a duk lokacin da ya hadu da shi wa ya'udahu idza marida ya gaishe shi idan yayi rashin lafiya wa yushammitahu idza atasa in yayi atishawa ya ce masa yarhamukallah shine tashmiti wa yashhada janazatahu ya halarci jana'izar sa idza mata in ya rasu wa ya fazahu idza ghaba fi sirri wal alaniya in baya nan kuma ya dinga kiyaye kula da haƙƙin sa da mutuncin sa fi sirri a boye ne wal alaniya ko a bayyane kada danganin baya nan ya zamanto a ce bai ba ya ki ba da wasu haƙƙokin sa ko ya ki fadan gaskiya a kansa ko ya ci masa mutunci wala yahjura akhahu fawqa salati layalin ba kuma kara ya kaurace wa dan uwansa fiye da kwana uku wassalamu yukhrijuhu min alhijrani in suka hadu in yayi mishi sallama to shikenan sallamar ta fudda shi cikin kaurace mishi din ya fita a kaurace masa wala yambadi lahu an yatruka kalamahu ba'da salam amma bayan ya masa sallama din bai kamata kuma tunda an ce in kai masa sallama shikenan ka fita shikenan aina masa sallama kuma ya ci gaba da adawa da shi to bai halitta ba ma'ana wannan sallaman ta zama fara mu'amalar su wal hijranul ja'izu hijranu zil bid'ati aw mutajahirin bil kaba'ira la yasilu ila uqubatihi wala yakdiru ala mu'idatihi yace kaurecewa je wanda yake ja'izi ka kaurecewa mutum a shari'a shine ka kaurecewa wanda yake dan bid'a dan bid'a wanda ko a aqidarsa ko a aikinsa da duk nau'o'in yan bidiya ne, yan shi'a ne, yan izala ne, jabbarawa ne, duk nau'o'in yan shi'a, saboda galibin wa'inda suke nasabtawa kansu aqida ta Ahlus Sunna a wannan zamanin su ne yan bidiya, kamar yadda manzo sallama ya fada karshen zamani zai zo wanda har a ciki yake cewa wa yaquluna yaquluna bi qawli khairil bariyati hadis, suna da'awar aiki da ko kullum suna yawan furtan maganan mafificin halitta, mana maganar banza Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin su, halali kuma ga yinan yaktuluna ahlul islam, suna kashe musulmi. Yake cewa ya akhiru ahadukum salatahum ma salati, wani yaga sallar da suke zai raina ta sa sallar, su kashe musulmi, su zagi musulmi, su kaurace masallatin musulmi, a duka kuma suna cewa su sunna suke bi, wannan musulmi ne bai rawaito ba. Saboda haka zamani ne na karshe na taqlibul umur, shine gariya a mayar da shi gaskiya, gaskiya a mayar da shi gariya, kuma dole ya tafiya haka. Sanawatun khadda'at da manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada, yusaddaqu fi al-kadhib wa yukadhdhabu fi as-sadiq, makareci a gaskanta shi ne gaskiya a kareta shi, wa yu'tamanu fi al-kha'in wa yukhawwanu fi al-amin, a dau amana a bawa mai cin amana, a ce shi ne mai amana, mai amanan kuma a cinye amanarsa, duk su ne waɗannan zamani. Saboda mutane kada sunaye ya gagare su, ba mutumin da zai yarda ya ce shi dan bidiya ne, amma a duba me yake fada, me yake aikata, a yi muƙaranar abin da ya fada da Qur'ani da hadisan manzo, ko halayensa da Qur'ani da hadisan manzo, aikinsa, ayyukansa da Qur'ani da hadisan manzo. Yanzu misali ya ce shi mutum sunni ne, dan Ahlus Sunna ne, ka gane, maƙaryaci ne, kowa ya san maƙaryaci, to shin yana nufin ya ce ƙarya yana daga cikin sunnonin manzon Allah ne? Shi maƙaryaci ya zama Ahlus Sunna mai gaskiya, kuma ya zama tudan bidi, a ina ya ga wannan hukunci? A Qur'ani ya gani, ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani? Ko kaga mutum ma da shi ne su fitum daga bakara har nasu ma da shi ne dan bidiya, wanda kuma bai haddace ko yin su dai ba dan sunna, waye wannan hukunci, waye wannan hukunci, abinda irin hukuncin da yanzu ake yi. To saboda haka ba sunna bane ka sawa kanka kadu sunna ko ikamatu sunna, duk wannan ba zai amfane ka ba, aikinka, halayenka su ne za su nuna shi kai dan bidiya ne, kai dan sunna ne. Misali ka dauko kwalba ne na Coca-Cola ko Fanta ko kwalban soɓo, to sai ka zuba giya a ciki, to kasancewar kwalban na Coca-Cola ne ko Fanta ne ko soɓo ne zai mayar da giyan da ke ciki ya zama halal ne? To zai mayar ba. Kamar haka ne duk irin sunan da ka dauka ka ba wa kanka mai kyau, sunan ba zai maka amfani komai ba, aikin ka za a gani, halayen ka za a gani, fata nan ne za ka rawar dukkan matsalolin da yanzu ake fama da su. Ko jabbarawa mace a zikin su suke da gaskiya, an zagi Aisha, an zagi Anas, an zagi Muawiya, an zagi sahabbai, an yi rahin mutunci, kai karshe ma an ce Qur'ani ma bai cika ba, one over four ne Qur'ani, babu kashi uku ya bata, amma haka su suna ganin su ne suke da gaskiya. Ka gani, amma abinda suke fada, aikin da suke aikatawa zai nuna Qur'ani bai fada ba, manzon Allah bai fada ba, ba aikin Qur'ani ba, aikin manzon Allah ba, da wannan shine alkali, ba wai sunaye da lakabi da kunyoyi iri-iri. Su mutanen dama suna jin kunya su bude baki su ce su Ahlus Sunna, saboda kusan kamar an yi wa manzon Allah kariya ne. Yanzu in nace ni Ahlus Sunna ne, duk sunnar manzon Allah, misali ina bin sa ne, nawa ne abinda manzo Allah ya ce a yi, ni ba na yin sa, saboda haka zan ji kunya in zo in sa a kaina in ce ni Ahlus Sunna ne, ba zan ji kunya manzo Allah ba. To saboda haka in wani ya ce min ni Ahlus Sunna ne, husnul zanni ne, amma ni ban fada ba, ni ban ce ba. to abin da yake faruwa kenan fa yanzu fa ba wai kawai su da suna ne wannan yan bidiya wannan yan suna abin ya wuce tunanin suna shi za Qur'ani yake cewa wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ni da kai muka saba kace kai ne dan suna dan bidiya ce ni ne dan suna kai dan bidiya ba ni da kai ne za mu hukunci wa kanmu ba mu koma Qur'ani cikin Qur'ani mu ga ayyukanka mu ga ayyukanka mu koma riyadu salihin mu ga abin da ke cikin riyadu salihin halayenka ne ko halayenka shine fa hukumu ila Allah kada mutane su nuna ne masu kyau na zamani ahlu sunna waiwai ko shi a misali ba su ja suke su masoyan ahlu baiti ba ne to saboda haka idan an tsaya a soyayyar ahlu baiti wa zai ja da su banda soyayyar ahlu baiti ba wani abu daban a kasa akwai to saboda haka ba wanda zai yadda ya danganta wa kansa fidiya wannan tabi'a ce ta dan adam kullum yaba wa kansa to saboda haka idan ya danganta wa kansa abu mai kyau to Qur'ani da hadisi su zo su yi hukunci gaskiya ne ko ƙarya ne to saboda haka kaga hijranu zil bid'ati aw mutajahirin min kaba'iri ja'izi ne ya halatta a shari'a wanda yake da wata bid'a a tattare da shi yana fada a bakinsa ko aqidarsa ce ko aikinsa ne ya halatta ka kaurace masa aw mutajahirin bil kaba'iri ko wanda yake bayyana kaba'iri karara la yasilu ila uqubatihi shi ba zai iya zuwa ya masa hukuncinsa ba ya mishi uquba akan wannan kaba'iran da yake aikatawa ba wala yaqdiru ala ma'izati ba zai iya yi mishi wa'azi ba ya fi karfinsa aw la yaqbaluha aw ko kuma in yi mishi wa'azi ma ba jizi ba karfa zai ba wala ghibata fi hazaidi fi zikri halihi ma yana nufin duk wani mutumin da in yayi laifi ba za ka iya hukunta shi ba za ka yi masa wa'azi ba kowa ya yi wa'azi ba zai karfa ba hukuncin ta shi ne za ka kauna shi masa ka fita a kasa to shi ne ya ce wala ghibata fi hazaidi fi zikri halihi ma kuma ya ce dan bidi'a wanda yake da wata bidi'a tattare da shi ko yana bayyana kaba'ira karara in kai fadi halinsa abin da yake yi to ba gibansa kai ai mun karanta cikin riyadus salihin ya ware mana wasu wurare ko guda shida ne ko bakwai wanda yake cikin wayannan mutane ba gi ka zage su duk yadda kaga dama wala fihi ma yushawaru fihi hakanan babu giba a cikin duk abin da ake shawara li nikahin saboda aure aw mukhalafatin ko cudanya ta hulda idan mutum aka zaka shawarce ka to dan bawa wani ya ta yaya ka gani to sai ka fadi halayensa ai shi ka gani ba giba ba ne ya halatta ko kuma dan bayi miliyan daya mu yi kasuwa tare da shi sai ce kai wannan na yi macuci ne to wannan mabaki ba bane duk mun karanta tafsirin su cikin riyadus salihin wala fi tajrihi shahidin wa nahwihi haka na wajen jarraha shahidi wa nahwihi kamar rawi misali kace wannan mutum magareci ne kar ku yadda ya muku sheda wannan mutum magareci ne kar ku kaddi riwayarsa kana da yaqinin hakan ne to wannan duk ba giba bane wa min makarimil akhlaqi yana daga cikin makarimul akhlaq ma'ana tabi'o'i na karamci kamar yadda ake kyauta a karamci to a tabi'a a hali kuma akwai karamci anan makarim din ba ana nufin manya-manyan halaye ba ne kamar yadda wasu ke fassara tabi'o'i halaye na karamci misali karamci a kyauta ni ne ina da naira 1,000 daga ni daga 1,000 nan ba ni da komai sai ka zo ka kawo min bukata ta 1,000 to na dauki da wannan ka can kan baka shi ne karamci saboda haka sunana na zamo Karim kenan ba na zamo Karim wani babba ba to daga nan ne aka dauko makarim din wanda na yi din na baka dubu ɗaya na ka cankan wannan na aiki. Sannan akwai na tabi'a na hali, shine abin da wani in aka masa ba zai iya hakuri ba, to kai aka ma za ka yi hakuri, kana da makarimul akhlaq. Kamar da wani abin da wani aka tambaye shi ba zai iya bayarwa ba, kai ka bayar, kana makarimul akhlaq. To wannan shine akwai a duk da gafirinta akwai takarda da na rubuta muhimmi, amma galibin mutane ba su da shi. Shine a kitabu makarimul akhlaq, makarimul akhlaq ne 70 kowanne da dalilansu, shine na rubuta. Wani malami ne ya nema a Jos cewa yana da bukatar a rubuta masa wani littafi na makarimul akhlaq, saboda mutane suna da bukata, shine na rubuta. To duk da ma shi ne muka yi firintin shi don muka aika masa, shi ke nan takardun tana na shi. Shi an aika masa, amma akwai a PDF wani lokaci muna tutturawa a wasu. To yana da muhimmanci saboda irin yanayin halayyar mutane a yau, suna da bukata a kawwama halayensu. To wannan shi ake cewa makarimul akhlaq. Ya buga ma misali ya ce an ta'afu wa amman zalamaka, wanda ya zalunce ka ka mishi afuwa. Wa tu'tiya amman haramaka, ka ba wanda ya hana ka. Wa tasila man qata'aka, ka sada zuluncin wanda ya yanke maka zulunci. Ma'ana a ƴan uwanka wanda baya maka, kai ka dinga yi masa, ba ruwanka da shi baya maka. Yan wannan yana daga cikin misalai na makarimul akhlaq. Kaga wannan ba kowa ne zai iya yi ba, ba kowa zai iya wannan ba. To duk abin da ba kowa ne zai iya yi ba, ya zama kana yi, to kana da makarimul akhlaq. Abu ne gaya yana da muhimmanci, koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa bu'istu li utammima makarimul akhlaq, yace ni an aiko ni ne ma saboda ragowar makarimul akhlaq wanda babu a cikin bashariya, cikin halittu. In zo in kawo musu abin da ma ba su sani ba cikin makarimul akhlaq. Saboda manzo Allah kana karanta halayen sabu bai baka mamaki. Wani littafi ma na Suyuti ɗan ƙarami wanda ya fara faifaɗi makarimul akhlaq, ƙarami ne, ya yi iftisarinsa ne daga wani littafinsa, wannan littafin kuma ya yi iftisarinsa daga Al-Khasa'isul Kubra, ma'ana muktasarul muktasar ne littafin. Da na gan shi littafin ya burge ni, wata dan shi ma za mu cire muku shi. Wa jumma'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min an arba'ati ahadisi, yace matattaran, yace alkhairi, aka ce jumma'a ana nufin khisal, abubuwa wadanda abubuwa da za su tara. Jumma'a din azalinsa jam'i ne na jami'i, kamar da aka ce kummal jami'i na kamil. Jumma'a abubuwan da za su tattare maka adabil khairi, da dabbai na alkhairi. Wa azimma kuma wato jami'i kuma na zimam, ala wazni af'ila, kamar da zaka ce imam a imma, zimam kuma azimma jami'i sa ne, haka ce zimam kuma ragama, ragama. Wa jumma'u adabil khairi wa azimmatu jumma'u da shadda, jumma'a ba jima'a ba, ma'ana abubuwan da suke tattare da dabban alkhairi daga hadisai, da kuma ragamar ayyukan alkhairi a hadisan manzon Allah, ta tafarrau duk suna fitowa ne an arba'ati a hadisai guda uku. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ونن تو الخير ديوا أبو بان ديوا نا آداب الخير يانا شغاج سبود أبن لذاك فدان الخير ديوا وما أجكم يشروط أبو الخير ديوا عندما متن زي دوك دولا وكان سكوا ديش مكانا تو ونن زي جنو مسال الخير ديوا. yana nufin hadisi ne asali wanda cikin sa zaka fidda abubuwan alkhairai da yawa. Wannan shine na farko. Wa qawluhu alayhi salam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wannan hadisi shine. Hadisi ne jami'i shamili da yake dauke da ladabbukan alkhairai da yawa. Mun fassara hadisin ta su. Wa qawluhu alayhi salam lil ladhi iktasara lahu fil wasiyyati. Fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa wanda yace ka takaita min wasiyya, kai min wasiyyaci nasiha da wata aba kwaya daya takamammiya, sai manzo Allah yace la taghab. To a wannan la taghab din nan akwai ladabbukan alkhairai da yawa, zai shiga babi da yawa, zai shiga asali da yawa. Wa qawluhu alayhi salam, haka nan fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu yuhibbu li akhihi al-mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Lafazin hadisi shine la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya kawo hadisin a ma'ana ne, a ma'ana ne. Wannan shi ma ladabbuka na alkhairai da yawa za su shiga ciki. Cikin wannan in ka lazantu da wannan, kai ka rabu da hasada, babban ma abin da za ka rabu da hasada, saboda duk abin da kake da shi so kake kowa ya samu abu. In ka sifantu da wannan za ka zama mai kyauta, haka ladabbuka halaye da yawa za su fita karkashin wannan hadisi. ولا يحل لك ان تتعمد سماع الباطل كله. yace bai halitta gare ka, wato bai halitta gare ka ka dinga sauraron maganan banza gaba ɗayan sa, wato da gangan, ma'anar duk abin ko ina inda za je ayi magana marar kyau ko na batili za su ce ka waje. Wannan babban matsala ne. Gun yan caca kana zuwa, gun masu yi da mutane kana zuwa, gun wannan ganga kana zuwa, gidan bol kana zuwa, gidan sinima kana zuwa, duk gunda yake batili to kai zama da gangan kai ana ganin ka wajen. Wannan bai halitta ba ce. Wala an tatalazzaza bi sama'i kalamin ba'atin la tahillu laka. Haka nan ka saurari maganan wata mata ko wata yarinya wace ba ta halitta gare ka ba, ka dinga jin daɗi da wannan. Wala sama'u shay'in min al-malahi wal ghina'i. Haka nan bai halitta ka saurari wato kayan kide-kide na wasanni ba, wal ghina'i da waƙe-waƙe wanda ake zai zo yi magana kan waƙa din kansa a nan gaba, zai zo yi magana kai
banjiri ba mana
sai duk zai zo yi magana kai shine sama'u. Wala qira'atul qur'ani bil luhunil murajja'ati ka tarjil ghina'i. Haka nan bai halitta ayi karatun qur'ani da wani salo na wato kada murya kai kawo wajen fadan harafi, maimakon ka fadi harafin sak, saboda ya kama yadda karatun qur'ani kaman waka, to kadan ja harafin da ba a ja, abinda yau suke kiran shi tangimi kenan. Tangimi haramun ne, na sha bayani hatta a gurin musabaka, saboda a tangini za ka kara adadin haraka abinda arba haraka ce, sai ka mai da shi hamsa ko sita, kuma kana jan hankalin mutane mayar da Qur'ani tamkar waka ne tangini. To saboda haka yana nufin da abinda yau ake kiran shi tangini din, to wannan shine ya haramta. Shi yasa ya ce ka tarji ilginai, a mayar da karatun Qur'ani ana kada murya, ana kada harshe ya kai kawo kamar yadda ake yi a waka. wal yujalla kitabullahi al-aziz, yace an yutla illa bi sakinati wa waqari, yace a girmama matsayin littafin Allah mai girma, ana karanta shi da nutsuwa na zuci da nutsuwa na gangantaki. Ma dama za ka karanta Qur'ani da nutsuwar zuci da nutsuwar gangan ciki, to tangimi haram ne saboda ba zai yi kai tangimi ba sai kai dano sai kai irin yadda mawaka su mun sha mai magana da masu musabaka a gun musabaka amma abu ne wanda ba su yi bari ba wama yuki anna allah yarda bihi wa yuqarribu minhu ma ihdar alfahm li dalika hakanan wato yayin karatun qur'ani da abin da aka fili zuwa ga bi sakinatin din da abin da yana da yakinin cewa wannan salon da yake bi na karatun qur'ani Allah ya amince da shi kuma yana kusanta da Allah da wannan karatu ma ihdar alfahm tare da dawo da ma'anan tadabburin ma'anar ayoyin da yake karantawa lizalika na wannan ayoyin wannan shine irin karatun da ake so kenan ومن الفرائض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر yana daga cikin abubuwa da suka zamanto dole cikin musulmai farilla umarni da abu mai kyau da kuma hani na abu mara kyau ala kulli man busitat yaduhu fil ardi yana wajaba kan duk wanda aka shimfita mishi hannu a doron kasa kinaya ce ma'ana duk wanda aka bashi wata dama to ya dinga amfani da matsayinsa yana bada umarni mai kyau yana hana mutu in an yi ka babba ma a ofis kananan ma'aikata lokacin sallah ya fita shi ku yi sallah mana ba ku ga an yi kira sallah duk abin da wanda suke karkashin ofis dinka to ka dinga ba su umarni wa ala kulli man tasilu yaduhu ila zalika hakanan duk wanda hannunsa zai iya isa wannan abin to yayi nasiha a kansa ko zai iya isa mutumin da yayi aiki mara kyau to fa illam yaqdir idan ba zai iya ba da hannunsa fa bi lisani to ya hana abin da harshensa fa illam yaqdir idan ba zai iya ba to fa bi qalbihi ya hanu a zuciya shine qala inni li'amalikum min alqalina abinda annabi Lutu ya faɗa yayyayi suka daina sai shi inni li'amalikum min alqalina ni bana ban gamsu ban yadda ban gamsu da abin da kuke fashi to da abin da kaga ba za ka yi hanawa hatta a harshen ka ba shikenan a zuciyar ka ce wannan abin da Allah bai da kyau wani gurin ya da gurin ya fada ba sai kai tafiyar ka kawai ya fassara hadisin ne da ma'ana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطيع بلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من الشيء نفذ الحديث وفرض على كل مؤمن أن يبيد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم يجي الدولة نفر الله أن يكون قول المؤمن يجي دك أبندا زي أيكتا نفدا أحرشنسا وأيكتا وأقبو إنسا من البر نأيوتا دين الله ayyukan samun lada wajihan lahi to ya nufi zatin Allah madaukaki alkarimi ma'ana yayi abin dan Allah abin da zai aikata ko a harshen sa ko a gabobin sa to duk abin da zai to ya kasance yayi shi saboda Allah kuma na arada bizalika ghayra lahi lam yuqbal amaluhu duk mutumin da yayi wani aiki na kauli ko amal to ba da nufin Allah ba dan wani Allah dan raya ba za ka karbi aikin sa ba war riya'u shirkul asghar yin aiki saboda wasu din karami shirka ne wa tawbatu faridatun ala abu faridatun min kulli dhanbin min ghairi israr tuba da fadole ne farilla ne daga kowanne zunubi da mutum ya aikata min ghairi israr tuban da yake ba israr shine ka tuba ka ce ba za ka sha taba ba bayan kwana ɗaya biyu ka ci gaba da shan taba shi ne israr kin barin abin da ka tuba a kai shi ne israr wal israru yace al muqamu ala dhanbi israr shi ne ci gaba da ko zama a kan zunubin da aka tuba daga gare shi wa i'tiqadu al audi ilayhi da kuma tunanin ko i'tiqadin komowa a aikata wannan aiki ka tuba amma kana tunanin ga wannan abun ko an yi zamu yi bari wannan shine israr wa min at-tawbati raddul madhalimi waji kinabul mahari yace in ka tuba akan in ka tuba kwatan kayan mutane to duk kayayyakin da ka kwata na mutane wanda yake hannunka sai ka mayar musu idan baka mayar musu ba ba da gaske bane ba tuba bane da gaskiya waji kinabul mahari hakan in ka tuba daga shan giya to take ka bar shan giya kar a danka kofar hotel wanniyatu an la yauda haka nan yayi niyya in ya tuba ba zai kuma aikata wannan aiki haram ba wal yastaghfir rabbahu bayan ya tuba ya yawaita istighfari neman gafara wajen ubangijinsa wayarju rahmatahu yana kyautata zaton samun rahamar ubangijinsa wayakhafu azabahu yana jin tsoron azabar ubangijinsa wayatadhakkaru ni'matahu ladai ya dinga tuna irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a gunsa wa yashkuru fadlahu alayya kuna gode fadlan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kada ya zamanto ba mai godiya bane shi bil amali godiyan zai na yi da ayyuka ne bi fara'idihi da farallansa wa tarki ma yukrahu da kuma bari abinda ba a so fi'luhu aikata shi yana nufin kace shukuru shine kai aiki kai aiki shine abinda Allah ya ce kai kana yi shine kana gode masa abinda ya ce ka bari kana bari to shine kana gode masa wai taqarrabu ilayhi bima tayassara lahu min nawafilil khairi kuma ya dinga kusanci da Allah da abinda ya saukaka gare shi daga nafilin alkhairi ko na azumi ko na sadaka ko na sallah ko kullu ma bayya min fara'idihi falyaf'alhu al'ana yace yanzu da ya tuba duk abin da baya ya tauye daga farallan da baya aikatawa to yanzu ya ci gaba da yin da ya tuba wal yarghab ila Allah fi taqabbulihi wa yatubu ilayhi min tad'ihi sai kuma ya koma da fatansa da kudayinsa zuwa ga Allah akan ya karbi abin da yake aikatawa kuma wa yatubu ilayhi kuma ya tuba zuwa gare shi min tadiyihi na tozartar da wannan aikin da ya yi da kafin ya tuba wal yalja ila Allah ya fake zuwa ga Allah fi ma asra alayhi min qiyadi nafsihi wannan sufanci ne tsantsaye yake ma bayani yace cikin abin da ya mishi kunci na jagoran kansa abu ne na gudanar da harkokinsa na yau da gobe sai ya zama yayi ya daina wani abu ya kasa yayi ya aikata wani abu na alkhairi ya kasa to ya koma ya fake ga Allah inda Allah yake cewa wasta'inu bisabri wassalati ku nemi taimakon Allah shine idan mutum ya kasa yin abu na alkhairi ya dinga addu'a Allah fa ina son bar wannan abu gashi yau da gobe ya gagara ina so in zama masu tashi cikin dare gashi ya gagara ya Allah ina roƙo ka bani tawfiki ya Allah to ke muke bilani haka ya koma yana neman taimako a wajen Allah wa muhawalati amrihi muqinan annahu al-maliku li salahi sha'nihi haka nan ya dinga iya kokarin yin lamarinsa ya kokari akan yin lamarinsa mukinin yana mai yakinin annahu al-maliku li salahi sha'nihi cewa lalle shi Allah shine wanda ya mallaki gyara lamarinsa a hannun Allah yake wa tawfiqihi tawfiqinsa asa alkhairi a ransa a hannun Allah ne wa tasdidihi da sa shi kan hanya sa wannan ma duk a hannun Allah ne to saboda haka yayi yakinin wannan sai yana neman taimakon Allah yana yi masa haka da wala yufariku zalika ala ma fihi min husnin aw kadihin yace kar ya rabu da haka didda abinda yake tattare da shi wani lokaci yayi aiki mai kyau wani lokaci yayi aiki marar kyau amma ya bi wannan hanya na neman taimakon Allah ya gyara masa lamarinsa wala yayi as min rabbir rahmatillah kada ya dauke tsammanin samun rahmar Allah cewa kai wannan abin na fa gaskashin ta bazan iya bari ba ko bazan iya aikatawa ba ya ci gaba dai ya dinga tafiya haka wal fikratu fi amri llahi miftahul ibadati fasta'in bi dhikril maut wal fikrati fi ma ba'dahu, yace tunani a lamarin Allah mukulli ne na ibada. In kana zurfafa tunani yau da gobe, to zaka ga cewa kai lamarin mu akwai gyara, akwai sakaci, ba ma ibada, ba ma kaza. Tunanin zai sa kana gano gazawarka a ibada. Shine ce fasta'in bi dhikril maut, ka dinga neman taimako da tuna mutuwa. Mana tuna mutuwar zai sa ka gyara halayenka da yawa, ka kara himmarka ta ibada. Wal fikrati fi ma ba'dahu, haka nan kuma da tunani akan abin da zai biyo bayan mutuwa din. Wa fi ni'mati rabbika alayka, ka dinga tunani kuma akan ni'imar da ubangijinka ya maka. Wa imhalihi laka, ka dinga tunani kuma yadda ya kyale ka kana ta samu. Wannan ma abin tunawa ne, abin dubawa ne. Wa akzihi li ghayrika bi dhanbihi, kuma ka tuna fa akwai wayanda suka yi da yawa irin aikin da kai, Allah ya kama su da zunubin su, ya azabtar da su, amma kai ya kyale kana, zunubin ya kyale ka, kana ci kana sha lafiyanka kana. Wa fi salifi dhanbika, ka dinga tunani kuma yace a zunubanka da ka aikata wanda suka wuce. Wa akibati amrika, ka dinga tunani kuma akan me zai biyo lamarinka. Ta yiwu ma shekara mai zuwa baka nan, ko sati mai zuwa baka nan, ko gobe, ba ka san ma me zai faru a gare ka gobe ba. Kamar da Allah yake cewa ma ta dari nafsu ma za ta tsibu gada, ya ce ka dinga tunani akan wannan. Wa mubadarati ma asa an yakuna ka diktaraba min ajalika, da kuma gaggauta riskan duk wani aiki wanda la'alla baka sani ba wannan aikin, wato shi ne aikinka na ƙarshe, daga shi ajalinka ya zo daf, daga shi ma ba za ka kuma yin aiki ba. Sai wannan duk hanyoyi ne wanda suka shafi a sufanci, kamar yadda muka bayyana daga baya.